وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا مسلمي نا ونن مبامر لإنكتنا ونن مسلاتي داكي تشيشي مسلاتي ودفو ومسلاتي كندهار ونن برني لكتنا نامو ونن لوكتشي كاردا من يمالمي masu wani masu karantar da al'umma kuma da mu akan wata munasaba mai muhimmanci wacce take da alaka da rayuwarmu da kuma ci gabanmu gaba daya. Kamar yadda dan uwa Shagabi Basir ya gabatar, wa hadu ne dan gabatar da walima a ta aure. Fatan mu Allah ya sa albarka cikin wannan aure, Allah ya zaunar da ango da amarya lafiya, Allah ya raba su da dukkan kusanci da tashin hankali da ke cin aure, Allah kuma ya ba su dukkan alkhairai da ke cin aure, Allah kuma ya ba su zuriya ta gari, Allah ya sa a gama lafiya kamar yadda aka fara lafiya insha Allah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, don Allah, don girman Allah,
dawo wannan bango.
Dawo wannan bango.
Muna fatan ƴan uwa za su bada hankalinsu da lokacinsu da tunaninsu kuma a saurara. In an saurara shi ne za a samu damar yin magana, in aka yi surutu kuma ba za a ji me ake faɗa ba. Dangane da babban makasudin haduwar mutum da munasaba ce ta aure, bari na yi amfani da wannan lokaci a gurguje saboda akwai manyan malamai da za su zo su gabatar da makaloli ba zan tsawaita ba yan wana aure akwai alkhairai a cikin sa kuma akwai albarkatu a cikin sa kuma yana da matsaloli irin nasa wanda mutane suna damuwa kwarai suna shiga cikin wato wayo Allah ne ya su lokacin da suke rayuwar aure musamman idan ba a dora auren akan tsari na addinin musulunci ba kuma ba a girmama juna ba a cikin wannan auratayya abu na farko dai mu sani cewa aure sunna ce ta annabawa da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara annabawa sune manya-manyan bayin Allah da Allah ya zaba amma sai da Allah ya sa suka yi aure qur'ani yace wa laqad arsalna rusulan min qablika
wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya
haka
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya haqiqa mun aiko wasu manzanni kafin kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce muka ba su mata muka azurta su da mata kenan suka yi aure shine azwajan wa dhurriyya sannan kuma suka samu zuri'a wannan yana nuna cewa ashe annabawa ma sun yi aure kuma daga cikin manufofin aure shine a samu hayayyafa yace kuma Allah yace muka ba su zuri'a tunda annabi yayi aure kenan Allah yace yayi aure tunda annabi yayi aure kenan aure yana da matsayi a cikin musulunci ya ishi aure matsayi a musulunci kasancewar mu dukkan mu nan gaba ɗaya ta hanyar aure aka same mu ashe ya kamata mu kimanta wannan sunna mu girmama wannan shari'a mu darasa ta mu himmata mu kula da ita mu bada hakkoki mu sauke nauyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mana da mu mazan da kuma matan gabaki daya shi yasa manzo Allah yace an bikahu sunnati faman ragiba an sunnati falesa minni aure sunnata ce ma'ana aure addini na ne Imam al-Barbahari yake cewa sunna hiya al-islam wal islam wa sunna sunna in an ce sunna shine musulunci musulunci shine sunna din annabi yace annikahu sunnati aure addini na ne aure sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunna ta baya tare da ni kamar wani yazo yace ba ruwansa da aure da zai yi aure ba bai yadda da aure ba bi aminta da aure ba ya ba ta aure to wannan baya cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kenan kage idan an yi shi za a samu lada tunda duk abin da Allah ya ce a yi shi to akwai lada a ciki ya ku yan wana musulmi idan kun yi aure za ku samu ƙarin lada sama da rayuwar da kuke yi ba aure ba zai haɗu ba kwata-kwata da wanda yake da aure mai daukan nauyi mai kulawa mai ciyarwa da safe da rana da daddare mai bada wurin zama mai bada sutura mai bada magani mai kaza da kaza da wanda bai taba yin aure ba ko da wanda bai aure ba ko da wanda yake zaune bai da aure idan ka kyautata niyya ta dalilin auren da kai ladan da kake samu kullun saboda auren da kai wajen ciyarwa wajen daukan nauyi wajen takaffur wato daukan nauye-nauye na wannan larurori na aure sai kaga Allah ya maka rahama ka shiga aljanna wataƙila ba dalilin yawan sallar dare ka samu aljanna ba ba dalilin yawan kaza ne ka samu aljanna ba ka samu aljanna ne saboda auren da kai
da haka Allah ya ce hakika annabawa sun yi aure kuma sun samu hayayyafa wannan yake nuna mana ashe a cikin manufofi na aure akwai haihuwa ba kamar yadda yau mutane suna yin aure don sha'awa suna yin aure don tamore suna yin aure wasu don alfahari wasu suna yin aure don huce haushi wasu suna yin aure don azabtar da matar da suke tare da ita a gida tunda tana musu ba daidai ba bari su ƙara aure don su baganta mata bari su ƙara aure don su kuntata mata bari su ƙara aure don su nuna mata cewa sun fita duka waɗannan manufofi ne da mutane suke yin aure ba don Allah ba kai aure saboda Allah saboda annabawa sun yi aure saboda shari'a ta ce ya aure fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba
wa in khiftum alla tukhsifu fi yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba
Allah yace tabaraka wa ta'ala idan kun san cewa ba za ku iya yin adalci ba filiyatama cikin marayu Allah ce fankihu ma taba lakum minan nisa ko aure abin da ya muku daidai kuka ji dadi shine ma taba malaman tafsiri suka ce ma hasuna abinda ka ji kana so abinda ya maka kyau abinda ka gamsu da shi abinda ka yarda da shi dan haka duk wanda yazo zai aure ya sakata ya wala ya shirya ya daraje ya zaɓi wacce ta yi masa ma taba lakum kada a zo a tukukuya maka wani abin da baka gamsu da shi ba a ce ka dai kai a bari ka zaba a bari ita ma ta zaba don Qur'ani ya ce ma taba lakum minan nisa'i na daga mata Allah ya fara cewa masna ka duba malam masna biyu biyu daya ba daga ƙarshe ma aka ambace ta daya daga ƙarshe aka ambace ta biyu in ka samu dama uku buga uku take halal ne in ka samu hudu waruba amma idan ba za ka iya adalci ba sai ka hakura da kwaya daya tunda kai ba adali bane ba wataƙila in ka kawo ta biyun ba za ka iya daidaita su ba kana da rauni namiji cikakke shine mai mata guda biyu wanda ya bi shi ƙarfi mai mata guda uku shugaban ƙasa na gaba ɗaya wai an zo ana kirari mai mata huɗu ya tashi yayi kirari yayi kirari yayi kirari yace sai shi ne wane ya ciyar ya shayar ya ɗauki nauyi yana da ɗaki a can yana da shi a can yana da gida ana yana aka tafi aka ce kai mai mata uku ya ce ni ma ba za a bar ni a baya ba ya tashi ya miƙe shi ma ya yi kirari ya yi kirari ya ce sai shi mai uku yana kuma da niyyar cika da daudu aka yaba masa aka yaba masa mai guda biyu ma ya ce to an ma ba za a bar mu a baya ba ya tashi shi ma ya kada hannu ya miƙe ya ce sai ni nan daya ya kada wai ya nuna cewa shi mai ɗaukan nauyi ne ai aure ba wasa bane ai ɗaukan nauyin mutum da kulawa da shi ai ba wasa bane abu ne sai mai matsayi sai wanda ya isa yayi kirari aka yaba masa a sai mai mata ɗaya sai ya tashi yayin kula zai miƙe ashe akwai gauro a kusa da shi da duru sai ya kama babbar rigar sai ya ce zauna ya ce wallahi kana miƙewa ni ma zan miƙe ya ce kai ai amini na ne shi ne ake cewa mai mata ɗaya aminin gauro ya ce wallahi kana yi kirari wallahi ni ma sai na yi kirari ya ce da ta kama al'ada da ni da kai duk ɗaya da ta yi tafiya da ni da kai duk ɗaya da ba ta da lafiya da ni da kai duk ɗaya a yi kama wulaƙanci a gida a maka tsaki a ba ta da jini ba yanda za ka ƙara ma ba ta kaɗai ne kaji ya ce wato ya fita kenan da haka ku yi aure manzo Allah ya ce tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ya ce zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alƙiyama hadisi hasan kenan annabi yana so a yi aure ƴan mata jama'a sun yi yawa a gari samari ku bani hankalin ku nan kadan mu gaya wa kanmu gaskiya akwai mata masha Allah tabarakallah sun cika gari Allah ya albarka masha Allah ga sunan mallan gantan gantan san kowa kin wanda ya rasa to amma ana kamfan aure wannan ya rike kwaya daya ya ji ya kara wancan kuma yana nan tun da yake ke tare kudi wai sai ya kudi zai aure kuma har yanzu bai kudin ba yana neman rubar 45 bai samu ba wadannan ƴaƴa namu da suke bakin titi suke yawo suke zuwa islamiya suke zuwa makaranta suke zuwa kaza ku sani cewa gatar su shine a aure su a sa su a gidan miji a kula da su ita mace alfaharinta yau ta ganta a gidan mijinta kuma rufin asirinta shine a taimaka a shigo da ita daga ciki ita mace ba za ta aurar da kanta ba kamar da manzo Allah yake cewa mace ba ta aurar da kanta dole sai an neme ta an aure ta manzo Allah ya faɗa mana a cikin hadisi cewa idan zamani ya zo ƙarshe za a samu mata masu yawa masu tarin yawa hatta a ƙarƙashin mutum ɗaya za a zo lokacin da a gidan mutum ɗaya shi kadai akwai mace wajen 50 a ƙarƙashin sa hada da matansa hada da ƴaƴansa mata hada da ƙannansa mata hada da zarawan da auren su suka mutu dangin sa ƴaƴan ƙannansa ƴaƴan kazadansa a gida duka a tarar da mata 50 duka waɗannan gaba ke dai duk wata mace da ka sani tana buƙatar kulawa namiji ya zama tana ƙarƙashin wani namiji ko uwa ce da ta yi haihuwa ta haifa da tana buƙatar wani namiji da yake sama da ita zai rika kulawa da ita yana ɗaukar nauyinta to amma mun kyale matan nan suna zube wanda yake da damar ya ƙara matarsa ta hana shi ya ƙara ya gigita ya rude ya fita daga hayyacinta wallahi in kuma ore lokacin ku tace hankali a gidan nan wallahi ba ni ba sai ka je na ki hakuri ba ni da niyya wallahi ba ni da niyya ya baka da niyya abinda Allah ya riga ya rubuta maka kai ya zaka zama matsoraci kana da miji kai da tafane kai da zuwa gona kai da zuwa kasuwa kai da kaza kuma ana kafa maka doka ka aura annabi ya yaba wa masu tarin mata masu mata da yawa annabi ya yaba musu yace mafi alheri a cikin wannan al'umma masu mata da yawa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam da haka mu taimaka wa waɗannan ƴan mata mu taimaka wa waɗannan zawarawa wallahi idan yara ƴan mata suka taso daga makarantar junior secondary ba wai senior ba ka gamsu yanda ka san wato ƴaƴan shanu ne aka koro su daga garki suka fito suna tafiya mallam kowace daga jiniya ɗin in ka kai ta gidan miji za ta zauna ballantana manyan mata ƴan senior secondary ballantana idan ka je college of education ballantana idan ka je makarantar da ake diploma ballantana idan ka je makarantar NCE ballantana idan ka je jami'a ga sunan barjik suna zube ina za su sa kansu sai an aure su shine ma'anar fanki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba a rage yawan su akan titi a shigar da su ciki Allah zai ba da yadda za a yi shi rikici in ka tare shi sai ka buje shi haka ake yi Allah zai ba ka yadda za ka yi ka bi a hankali kuma dan wani rikici in ka taro shi wallahi sai ya kwantar da kai Allah ya sa mu cika da imani dan haka gabar magana ta farko shine addinin musulunci ya kwadaitar mu yi aure annabawa sun yi aure sahabbai sun yi aure duk wani mutumin kirki da yake da dama yake da iko yake da hali yayi aure ko da yake ana cewa Ibn Taymiyyah bai aure ba Imam Bukhari bai aure ba wane ne bai aure ba wadannan malamai ba wai kyamar auren suke yi ba ba inda za Ibn Taymiyyah ya kyamace aure ba inda za Imam Bukhari ya kyamace aure a yanayi ne zarafi ne dama ce watakila kamar yadda Imam Ibn Qudama Allah ya masa rahama yayi bayani cewa akwai waɗanda ba su yin aure saboda uzurori nasu na karan kansu wasu suna bayani wasu kuma ba sa bayani wani bai da lafiya ne in ya aure ta ba zai iya kulawa da ita ba zai iya bata wato haƙƙin ta na ar-ragbal jinsiyya ba zai iya ɗaukan nauyinta ba na ciyarwa ba na shayarwa ba ba zai iya daukan nauyin ta biya mata bukatar ta na auratayya ba amma kuma ba za ka gani a rigarsa ba ba za ka gani a gangan jikinsa ba wani abu ne na sirri amma shi ya sai yana da wannan larura ma'ana ko da za ka ga wani bai aure ba ko ya hakura da mata guda daya wataƙila bai da ikon in ya aure ta biyan zai iya daukan nauyin waccan da wannan in nace daukan nauyi a nan gabar ba ina nufin daukan nauyin cafane ba ba ina nufin daukan nauyin sutura ko wurin zama ba a'a kula da mace abin da ya shafi harkar sha'awarta da bukatar ta na auratayya kaga wannan yana da uzuri wani kuma bai da lokaci ne ya shagaltu da wani abu kamar yadda waɗannan malamai ake buga misali da su Allah ya sa su shagaltu da ilimi da karatu da karantarwa da neman ilimin ta yanda bacci ma ko kawa suke yi da shi da ilimin suna kokarin su hana kansu bacci dan su yi wannan ilimin ba su da wani lokaci kwata-kwata a rayuwarsu in banda wannan bautar ilimin da haka sai suke ganin cewa idan suka yi aure ba lalle su iya ba wa matan nan hakkinta ba yanzu misali ka ce cikin bayanin da malaman suke yi aure sunna ce amma kuma kulawa da matar idan ka aure ta wajibi ne sai suka ce yaya za su zo su gayyato sunna su zo su tozartar da wajibi ya je ya auro ta sunna ne amma kula da ita in ya shigo da ita gida ta hanyar ciyar da ita shayar da ita kulawa da rayuwarta biya mata bukatar ta na ya mace wannan kuma dole ne wannan kuma tilas ne wajibi ne to kaga ba za ka je ka gayyato sunna kuma ka zo ka tozartar da wajibi ba ba a kafa hujja dan Ibn Taymiyyah bai aure ba bazan yi aure ba ba a kafa hujja cewa dan Imam al-Bukhari bai aure ba bazan yi aure ba ana kafa hujja a ce annabi yayi aure ni ma zan yi aure annabawan Allah sun yi aure ni ma zan yi aure Ibn Qudama a cikin Muktasar Minhaj al-Qasidin yayi bayani akan amfani da fa'idoji na aure yace akwai kulawa da kai duk wanda yake da aure to zai kula da kanshi saboda me ai akwai wani nauyi a kansa shi ma zai kimtu saboda zai kimtsa wani akwai kulawa da gida tadbirul manzil mai aure yana da mai kula mai da gida gida yana bukata a kula da shi ta hanyar tsaftace shi ta hanyar gyara shi ta hanyar kimtsa shi gida suna ne gida amma akwai abubuwa da yawa a cikin gida akwai yaya a cikin gida akwai arziki da dukiya a cikin gida akwai baki masu zuwa gida akwai dangi masu zuwa gida akwai kayan miji a gida akwai motocin miji a gida akwai dukiyar miji a gida akwai suturar miji a gida akwai abubuwa da yawa a gida yace ɗa namiji ɗabi'ar da Allah ya yi shi ɗa namiji bai zai iya ɗaukan wannan nauyi shi kadai yayi wannan ba kai shara ka dafa abinci kai wa yaro tarbiya ka bashi mama ya sha kai kaza ba za ka iya yi ba dole kana buƙatar taimako kana buƙatar tallafi kana buƙatar agaji daga wani daga waje waye wani shine matarka waye wani shine matarka ashe ita ma al-mar'a tusanidul rajul tana taimakon namiji ne a cikin abubuwa da yawa da wannan ne shari'a ta ce wanda za ta kula maka da dukiyarka ta kula maka da rayuwarka kanta ta kula maka da ƴaƴanka ta kula maka wata ila da mahaifiyarka da babanka ta kula maka da gidanka mutum fa a gidansa saboda gadara yana da matar su zai iya ajiye naira miliyan 1000 idan ba kowa a gidan wallahi ba zai ajiye ba yana tsoro amma inda mace a gidan zai iya ajiye kudin kowace kasa ta rufa mai asiri ba wanda ya sani kaga ashe mataka mai gadi ce gare ka a wani lokacin ta kula maka da ƴaƴanka wanda kai baka isa ka kula da ƴaƴanka ba wallahi nake gaya muku duk yawan wa'azin nan da muke da karantarwa inda za a bar mu da ƴaƴanmu a gida mu kalar su wallahi ba za mu iya ba amma wa muka bar wa mun bar wa iyalanmu to wannan baiwar Allah da ta baka wannan lokaci take maka wannan kyauta baka biyan ta albashi bayan nan kuma ka zo ka biya bukatar ka na sha'awa a kanta to ita ce abar zagi, ita ce abar cin mutunci, ita ce abar wulakantarwa, ita ce abar tozartarwa. To shine gabar magana ta ta uku, cin amanar aure da wasu daga cikin mazaje suke yi wanda ba daidai bane. A dauki diya a baka saboda Allah, ba dangin iya ba na baba. Yarinya ta ganka ta ce kai take so ta kasa bacci saboda kai, wani lokacin kai ta jayayya da iyayenta duk sai ta aure ka. Ko dazun nan wata yarinya ta bugo mun waya tana kuka cewa a taimaka mata, ita fa tana son saurayinta amma ubanta baya son shi, tana fa son saurayinta amma mamanta bata son shi, tana son saurayinta amma yayanta baya son shi, ita wallahi tana son sa kuma shi yana son ta. Yarinya kenan, yarinya kenan. Nace wannan namijin da kika ce kina son sa zaki saba wa iyayenki, ba sa son sa ke kina so, wata kila sun hango miki abinda ke baki hango ba, dan duk duniya baki da mai son ki sama da waɗannan mutanen da kika lissafa kika irga. Ki bi a hankali ki tambayi meye sababi, meye dalilin da yasa ba sa son ki a ruwa ne. Kar ki fada da iyayenki saboda mijinki, dan mijinki zai iya yaudara ki, zai iya cin amanaki. Nawa ne aka yi yaudara, nawa ne aka ci amana? Yanzu zai aure ki, kin nuna masa soyayya 100%, idan ya auro miki wata abokiyar zama su hada kai da ita su yaƙe ki. In kin yi magana ce tafi gidan ubanki, ya san baki da inda zaki je gidan uban, dan kin yi fada da ubanki kafin ki aure shi. Yace tafi gidan mahaifiyarki, ya san baki saki je gidan mahaifiyar mu saboda kin yi fada da mahaifiyarki kafin ki aure shi. Irin wannan gajeren tunani yakan damu su yara ƴan mata wani lokacin, sai su yi kokarin su yi wa iyayensu auren dole. Ana cewa kada a yi wa ƴaƴa auren dole, amma yau an waye gari yara ƴan mata suna yi wa ƴaƴansu auren dole, ma'ana su sa iyayensu, su sa iyayensu su musu aure a dole, koda iyayen basu gansu ba, koda iyayen basu yadda da wanda zai aure su ba, koda iyayen suna da wani uzuri. Sai ta ce in ba shi ba sai kaza, za a ga tashin hankali. Akwai wacce ta ce wallahi in ba aura mun wani ba zan shiga duniya, in ba aura mun wani ba za a ga bala'i, in ba aura mun wani ba za a ga tashin hankali. Sai ta riga ta aure shi, ta je gidansa ta yi masa wani abu ya gumse ta da mari, ta yi kuka ta share hawaye ba ta da uban da za ta je ta kai wa kuka. A nan abinda nake so na kira ga maza, tunda maza ne a nan gurin, don Allah mu kula da haƙƙi na aure. Manzo Allah ya buga mana kyakkyawan misali wajen kulawa da haƙƙin mata. Hadisi ya zo cikin Bukhari, manzo Allah ya ce ƴan uwanku ne mata masu taimaka muku, ku taimaka musu. In kun daura musu wani abin da yafi ƙarfin su fa'inuhu, ku agaza musu. Kada mutum ya daura matarsa abin da ba za ta iya ba. Idan ya daura mata ya taimake ta. An tambayi na Aisha, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gidansa? Ya ku ahlus sunna, wannan sunna tana da wahala aiki, ba aikata ta da yawa. Tace kana fi mihnati ahlihi, me ma'anar kana fi mihnati ahlihi? Hidindimin gidansa tankade, reraya, hura wuta, zuba ruwa a tukunya, sarkewa, raba abinci, shara, duk wani hidima da mace take yi a gida, wallahi annabi yana taya ta. Wannan ita ce sunna ne, wannan shi ne koyi da annabin. Ba ce haka kai koyi da shi a gemu kawai ba, kai koyi da shi a karatun Qur'ani kawai ba, kai koyi da shi a mu'amala, kai koyi da shi a zamantakewa, ka kyautata wa iyalinka. Manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi, mafi alheri a cikinku. Kai baka so ka zama mafi alheri? Ya ce mai kyautata wa iyalin shi. Kana kyautata wa iyalinka, kana taimakonta, kana agaza mata, ko zaginta kake yi, ko duka kake, ko kin mutunci kake, ko zagin iyayenta kake. Wallahi akwai kisan da aka kawo mini, mutun ne wallahi malam ya je gaban surukinsa, ba surukinsa da ya bashi a suna jayayya da shi akan yarsa. Yace in ka sake magana zan dabje ka da mari. Yace zai mari uban matarsa. Yace a Allah baka hakuri. Ya jura yace wa yarinyar, inni na haifeki, wannan ba mijinki bane, ki bar auren nan ki rabu da shi. Tace baban nan san kayana. Yace to Allah ba da sa'a. Nawa ne mazajen da suke zagin iyayen matansu? nawa ne mazaje masu aure da mutum zai kira sunan surukarsa a gaban yar da aka bashi izage ta masu luka wallahi tallahi ba su lissafuwa har a cikin ahlus sunna mutum yana ganin shi ahlus sunna ne ya dauki hannu ya tace mata ya illata ta ya raunata ta kuma ya hana ta kaiwa kara daga cikin ku akwai wanda ko asibiti baya kai matarsa amma shi in ciwo ya kama shi zai tafi asibiti ga rashin ciyarwa da yawa yau an bar mata su suke daukan nauyi a cikin gidajensu a wasu wurare kaji mace ta ce rabanta da mijinta ya bata kudin cefane ta manta yau kuma mallam Bahaushe ne za a zo gidan shi matarsa ta ce ba kaza ba kaza sai kada babbar riga sai ce ki san yadda zaki wallahi haka muke ga musu ki je ki san yadda zaki ta san yadda za ta yi kamar ya ci san yadda za ta yi ta dauki kayan ka ta sayar ta je wurin makota ta nema ta buga abokin kai kai maka mata ta je ta bada mutuncin ta an samu mata da yawa da suke fita daga gidajen su suna bada mutuncin su dan su nemo abin da za su ciyar da yayan su mutun ya fita tinti ya ciyar da mai kyau amma baya iya ciyar da gidansa kuma ana cikin wannan yanayi baya iya daukar nauyin iyalinsa baya iya biyan kudin makarantar yayansa yana ta haihuwa saboda annabi ya ce ta naka huta na sun yana haihuwa yana haihuwa yana tara yaya Allah ya musu albarka ana cikin wannan yanayi kudin kido baya iya biya ba ka san abin da na faɗa ne wallahi kana jiya ai sai ka mun sallama Allah rama ko ba ko me kace assalamu alaikum mallan nayi gaba ko ana wannan bayani muka ga mutun ya tafi sai mu dauka kenan baya son magana ne ke wai hakuri ni daman na san in na fara wannan bayani mallam Abdul Basir sai ya tsaye da ni saboda akwai wani alƙawari tsakaninsa da wasu mutane abin da yake damuna nake so na faɗa kai hakuri na san kana tare da ni a wannan wallahi ba a kyautawa abubuwan da ake a cikin gidaje ai wai hakuri mutumin da yake rayuwa ya dauko mace a irin wannan lokaci yau ka ajiye ta a gida ka sani ciyar da ita shayar da ita daukan nauyinta kulawa da ita lafiyarta asibitinta larurarta manta da yajinta tattasanta da tumatir dinta da cittarta komai yana kanka haka ne ko baka bane idan baka yadda ba ka cino yarka da zaka dauka ka bawa mallam Zaidu amma yau da yawa zaka aurar da wa mutum da diya ya sake biyo ka kai zaka rinka tura masa abinci me amfanin ka namiji kato maciyin dawa amma baka iya ciyar da iyali baka iya daukar nauyi sai zagi wata tace ba abincin kirki ba kulawa da yara bini-bini in yazo sai cin mutunci sai zagi wallahi wani yaro yace wata rana yaga ana cin mutuncin uwarsa ya fusata ba na goyi baya bane ba amma na son gane in gaya muku irin yadda gidajenmu suke cin muta yau can me sai zuwa yana ta zagin mutane yana ce musu fada me yake mana a nan gidan baya mana kaza abincin rana baya kawo mana kudin makarantarmu baya biya mana mamanmu ba ta da lafiya mu muke neman mata kudin magani kaza 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 wannan fada ne yake gaya wa ubansa haka kana jin wata ran da zai zo zaki uban nan ba to wannan bai isa ba mallam mutum yana cikin wannan yanayi shikenan sai aka dan mai gari albashi a ofis dinsa ko ya je wani babban mutum ya masa abun alheri sai ya dawo ya ce wai aure zai kara ku yi hakuri wallahi wallahi mallam mun sha gaya mata akwai matar da in mijinta ya zo zai kara aure ta yaƙe shi ta yaƙi ya ƙarfinta sai ta hana ai wannan auren ga sunan mutanen da sun zan rufe mutumin da bai da lafiya baya iya kulawa da matarsa a shimfiɗa yana da rauni haƙuri take yi da shi wallahi mallam akwai matar da tace mijinta in ya sadu da ita da yawa a shekara sau biyu akwai wanda tace baya iya alakar aure da ita sai ya tara magunguna ya sha ta zargade ya sha itace ya sha kaza ya sha kwayar bature ya ce a taya ka mana tsuwa sai ya shirya kansa fa ya zo kusanci matar wai ana cikin wannan yanayi tana hakuri da shi har rufa asiri bata ga kowa ba kawai sai ya ce wai zai kara aure ya kamata ta kyale shi ta yaƙe shi ta ce baka da lafiya aure bai halatta ma gare ka ba kai yanzu ba
wanda baya iya kulawa yana gidan haya baya iya biyan kudin makarantar yayan shi kudin islamiya mai araha baya iya biya duk nauyi na asibiti baya iya dauka kawai ya samu wata wadata zai je ya kara aure malam bahaushe kenan mai rikici da yake matan ga su araha ya wanke rigarsa ba za a bincika ba yana kula da gidansa ko baya kula da gidansa sai ya karo aure ita ma wannan mata ya halatta ku ga mata ta yaji mijinta ana shi ya tsara auren dinku ba zai iya rike su ba za a yi mutuwar kasko ne kawai ko ka yadda da ni ko baka yadda da ni ba a cikin tadidi ka gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.